và chi mình nhớ thù dạ. Wasu da suka bayyana kansu a matsayin kwamitin amintattu na jam'iyyar NNPP a Najeriya sun ba da sanarwar dakata da jagoran jam'iyyar Rabi'u Musa Kwankwaso, to amma Abubakar Galadima ya ce wannan wasan yara ne. Ciki ya ɗuri ruwa a tsakanin shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka sakamakon guguwar juyin mulkin soji da ke barazana ga tsarin demokuraɗiyya a nahiyar. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Talatar da ta gabata ne kwamitin amintattu na jam'iyyar NNPP a Najeriya ya ba da sanarwar dakatar da jigo kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a zaɓen da ya gabata, wato tsohon gwamnan Kano Rabi'u Musa Kwankwaso na tsawon wata 6 bisa zargin yiwa jam'iyyar zagon ƙasa. A cikin sanarwar da suka fitar, sakataren kwamitin na amintattu Babayo Abdullahi ya bayyana wannan matakin biyo bayan wani taro da suka yi a birnin Lagos. Babayo ya ce ana zargin Sanata Kwankwaso da ɗatawa da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar da kuma Peter Obi na jam'iyyar Labour Party, duk ba tare da amincewar jam'iyyar ba. To sai dai sakataren kwamitin amintattu na jam'iyyar ta NNPP Buba Galadima ya bayyana lamarin da cewa abin dariya ne.
Na farko dai, tun da aka gama zabe muka nada wani disciplinary committee, wato kwamiti na rantsarwa, su zaɓulo mana dalilin da ya sa muka samu kanmu a yanayi na zaben da ya shige, kuma kosuwa suke da hannu a ciki ko kuma kosuwa suke zagon ƙasa a ciki. To zama da wannan kwamiti na rantsarwa ya zauna ya zaɓulo waɗansu ciyamanoni na jihohi da waɗansu mutane wanda suka ci amanar mu domin ko kuɗaɗe da muka ba su na zaɓe ko na ajiyanci ba su yi amfani da shi ba. Waɗansu kuma ma har sun sai da shaidar mukattal wanda za a baiwa ajiyan su je gun zaɓe wa jam'iyyun hamayya a waɗansu jihohi. Waɗansu ma da shugabannin jam'iyyar na jihohin sun ma fito sun yi shelar cewa a zaɓi waɗansu 'yan takara ɗan takarar jam'iyyar mu ba. To wannan wata ɗaya da ya shige aka kai gaban kwamitin zartarwa na jam'iyya, wato National Working Committee, aka ɗauki matakai aka dakatar da waɗansu ma koransu aka yi gabaki ɗaya. To amma ita National Working Committee dole sai ta gabatar da wannan rahoto nata a gaban National Executive Committee na jam'iyya don a tabbatar da kora ko kuma dakatarwa da aka yi wa waɗannan mutane. To shi ne muka rubuta wa INEC. To shi ne ran 29 ga wannan watan shi ne muka sa za mu zauna da INEC. Su kuma waɗannan mutane da aka yi shelar an kore su ko an dakatar da su, sai suka yi ƙoƙarin da malam masallaci a yanda muke wannan zaman, su kuma suka yi zama a Lagos, su bakwai suka ce sun kori Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso domin su dama lissafi su aika da signal ɗin da ba shi ba. To wannan shi ne abin da ya auku. Mun zauna duk shugabannin jam'iyya na ƙasa baki ɗaya su tsanan, mu muka yi wannan taro na National Executive Committee a nan Abuja, muka ɗauki matakai, muka tabbatar da koren da aka yi wa waɗansu, muka tabbatar da dakatarwa da aka yi wa waɗansu.
Kamar waɗannan matakai ita kanta wannan jam'iyyar ta NNPP, wato NNPP ta ɗauka, ganin cewa har dai waɗannan majalisar amintattu suna iya cewa su sun dakatar da ɗan takara, wato kamar Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a cikin wannan jam'iyya.
To shi yasa nake cewa ku ba ku da tarihin abin, shi yasa nake ƙoƙarin bayani. Su waye kwamitin amintattu? Gaba ɗaya kwamitin amintattu mu ne daga chairman sai ni sakatare, domin sauran membobin abin nan 'yan kwamitin amintattun ba a naɗa su ba saboda harkokin zaɓe da muka shiga ciki da kuma muka fito zaɓe aka shiga cikin wannan bincike, kuma akai ake ƙoƙarin a saita jam'iyyar nan ma tukuna a jihohin kafin mu zaɓulo waɗanda za su zama kwamitin amintattu mu kai ga convention na jam'iyya na koli gabaki ɗaya a tabbatar da su. Mu biyu ne fa. Ni da nake miki magana sakataren nan ba na ma Lagos ɗin. Ina nan nationalizing the committee meeting. Shi fa shugaban committee amintattun wanda aka sa wanda ba ta fitar da mu ba dukan mu shi bai taba ma zuwa meeting din nationalizing the committee ba.
Masu lura da al'amuran siyasa na cewa cikin shugabannin kasashen nahiyar Afrika ya dore ruwa yayin da hankalin wasu su ya soma tashi sakamakon guguwar juye-juyen mulkin soji a wasu kasashen. A makon jiya ne sojoji a kasar Gabon suka hamɓarar da gwamnatin shugaba Ali Bongo jin kaɗan bayan ayyana shi a zaman wanda ya lafe zaɓen kasar da ya ba shi damar garkewa a wa'adin mulki na uku bayan kwashe shekaru 14 kan karagar mulkin kasar. Juyin mulkin na Gabon wanda ya biyo bayan na kasar jamhuriyar Nijar a watan da ya gabata ya ba da adadin juyin mulkin soji har guda 9 da aka yi a yankin Afirka ta yamma da ta tsakiya a cikin shekaru 3. To sai da yawa masu fashin baki na ganin cewa duk da yake yanayin ya bambanta a kasashe, to amma yadda ake tafiyar da tsarin mulkin ne yake haifar da juye-juyen mulki a nahiyar ta Afirka, kuma a yanzu komai na iya faruwa. Farfesa Abubakar Abdullahi malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto.
Idan ka duba shi gaba daya za ka ga cewa juye-juyen mulkin nan da ke faruwa a kasashen mu na Afirka kusan duk suna da ciga guda, kuma dalilukan da ka kawo suna jin kusan dalilluka guda ne. Juyin mulkin soji haka yake kamar gobarar daji, idan ta fara ba a san inda za ta tsaya ba, sannan ko da yaushe ita gobarar daji makamashi take nema wani abu ne wanda ke kawo ta kuma ya rura ta ya ci gaba da kuturata. Saboda haka muddin ana samun ire-iren waɗannan abubuwan musamman matsaloli na kyakkyawan shugabanci, to ba za mu fasa ganin ire-iren waɗannan matsaloli na juyin mulki a ƙasashen mu na Afirka. Idan ka duba da kyau za ka ga cewa daga ƙasar Mali zuwa Burkina Faso zuwa Niger da kuma Gabon za ka ga duk abubuwan da suka biyo baya-bayan su, kuma abubuwan dalilukan da su ainihin su shugabannin mulkin su suka faso a za ka ga dalilukan ne waɗanda suna da alaƙa da ainihin sha'anin shugabanci da kuma wa mutane adalci ta hanyar sa'an shugabanci a ƙasashen nan da inda wannan abin ya faru. Kada ka manta kasar Gabon duk da yake ba kasa ce mai yawa ba, don ba kuma yawan rabin Sokoto ba kusan mutum miliyan 2.7 zuwa da 1.8 miliyan ba, amma kusan 1/3 ko kuma in ce maka kusan rabin al'ummar a kasar Gabon suna cikin mawuyacin tattalin arziki, mawuyacin talauci, wanda ya kamata a samu shugabanci wanda zai iya tsayawa shi yi amfani da arzikin da Allah ya hore musu na mai samu a taƙida su samu ficewa daga irin wannan yanayi na talauci da suke ciki. Koda shi ne daga ƙarshe jama'a suka zaɓa ko ba su zaɓe shi ba, ya riga ya shirya ya ci gaba da mulkin ƙasar. Kusan irin tsari da yanayin mulkin da kake da ake samu a Afirka, shugabannin Afirka za ka ga koyaushe su samu kansu a cikin mulki, sukan yi ƙoƙari domin su kore su ci gaba da mulki kusan mutukar raba. Ka ga ga wani nan na makwabci yake a Cameroon kusan shekara 60 da wani abu, tun ina tunawa tun kusan ina firamare shugaba Paul Biya yake cikin shugabancin Cameroon har bisa maganar da ake. To ya kamata a ce shugabanci ta Afirka ya tsaya ya yi karatun kwanaki sun fahimci ainihin meye mulkin demokaraɗiyya, kuma wani irin nau'in shugabanci ake buƙata cikin mulkin demokaraɗiyya domin su samu kyakkyawar fahimta kuma su tsaya wa mutanen su adalci. To har yau muna da wannan ƙarancin tunani da fahimtar meye mulkin demokaraɗiyya, wanda idan ka duba akasin abin da ke faruwa a ƙasashen da suke cikin, misali irin Amerika lokacin da aka yi zaɓe na shugaba Biden shekara 2020 ina jin da shirin. Ka ga ai duk ƙarfin da shugaba Trump ke da shi yana mulki da kuma irin yawan jama'a da ba goya bayan da ke gare shi, babu irin wata dubaru da bai fito da su ba na ya kawo ma wannan zaɓen matsala ko tazaro, amma ka ga sojoji can ba su fito da shi ba. Saboda haka dole sai an tsaya a mai da hankali ga yadda ake gudanar da zaɓe a Afirka da kuma yadda ake mulkin jama'a a Afirka.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Rukayya Basha, sai Dami Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.